Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Muhammad tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba 28 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasashen yammacin duniya sun ki amincewa da sakamakon zaben raba gardama da Rasha ta fitar. Hukumomin kasar Kazakhstan sun faɗa a ranar Talata cewa kimanin Rashawa 98 ne suka tsallaka zuwa kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa mahukuntan ƙungiyar Taliban na gazawa a ikirarin da suke na tsaro da shugabanci na gari.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga a jihar Niger, Najeriya sun kashe wani sarki da talakawansa 13. Ko mene ne dalili?
Talakawa sun zo sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su. Shi kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da an ci kuɗi hannun talakai ba barayi ba.
Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma 'yan sanda sun kama 'yan canji har 70 a wani yunkuri na farfaɗowar darajar kuɗin ƙasar, lamarin da ya ɓata masu wannan sana'a rai.
Isa wani suke ce kuma sun kama 'yan black market, sun kama 'yan black market. 'Yan black market kuɗi nan wasu ke da shi da su shigo da economy sun gane ba ta. Black market duka ba wanda za a yi a fi kamar suke ba ta economy sun gane ko suke bar kuɗi ke zo.
Bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su, sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na ƙuri'ar da aka kada a zaben raba gardama wanda kasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na kasar Ukraine sun zabi zama karkashin Rasha. Kamfanin dillancin labaran kasar RIA Novosti ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi 5 na ƙuri'un daga cikin kwanaki 5 na kada ƙuri'a a biranen Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson, fiye da kashi 97 na masu kada ƙuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da haɗewar. Ƙuri'ar raba gardamar da ta sha suka daga Ukraine da Amurka da sauran kasashen yammacin duniya waɗanda suke kallon lamarin a matsayin wani aiki da ya saba wa doka. Ko dai yaya sakamakon zaben ya kaya idan Moscow ta sanar ana hangen ba zai samu karɓuwa a tsakanin kasashen duniyar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa mahukuntan ƙungiyar Taliban na gazawa a ikirarin da suke yi na tsaro da shugabanci na gari a ƙasar. Yayin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar IS ke ƙara kai hare-haren ta'addanci a faɗin ƙasar. Fotsel Marcus, mataimakin shugaban tawagar taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ko kuma UNAMA, ya shaidawa kwamitin tsaro a jiya Talata cewa wasu daga cikin nasarorin da ƙungiyar ta Taliban take da'awarsu na ci gaba da lalacewa da take ikirarin samun nasara kan mamayar ƙasashen waje. Ƙungiyar Taliban ta ce sun maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta hanyar sake kafa daular musulunci zalla. A yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙalubalanci irin waɗannan ikirari da Taliban inda ta yi gargaɗin cewa lamarin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a ƙasar. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da labarai. Kafin nan za mu leƙa jihar Niger, Najeriya, inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindiga suka kama tare da kashe wani basaraki da talakawansa 13 a garin Mahoro bayan da ya ƙi amincewa da harajin da 'yan bindiga suka saka mazauna garin. ga wakilin Mustapha Nasir Batsari daga wannan rahoton.
Har yanzu dai ƴan fashin daji na ci gaba da kai hare-hare na kisan jama'a a wasu yankuna na jihar Niger, Nigeria. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kakar ɗeba amfanin gona ke kawo jiki. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi na nuna cewa ko a ƙarshen makon nan da ya gabata, ‘yan fashin dajin sun hallaka basaraken garin Mohoro tare ma da wasu mutane kimanin 12 saboda sarkin ya hana mutanen garin nashi biyan kudaden haraji da ‘yan fashin dajin suka ɗorawa jama’a a wannan yanki. Malam Ibrahim Shekarau shine sakataren wannan basaraki na Mohoro, wato Usman Abara, da ‘yan bindigar suka yi ma kisan gilla.
Talakawa sun zo sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su. Shi kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da an shi kuɗi hannun talakai ba ɓarayi ba. Cikin haka sai aka samu informa suka je suka gaya ma ainihin ɓarayin nan ga abin da sarki ya faɗi. Haram sai tashi sun shigo a cikin garin Dusai suka cewa gidan sarki gaba ɗaya, suka kama sarki da sauran wasu jama'an shi suka wuce da shi. Suka isa a wani fadama da ake ce ma fadaman Halaba, shi ma yana duka karkashin rikon Mohoro ne. Domin sun riga sun ɗaure shi a ainihin gambun katako da aka zo wurin wanda ke ɗauke da shi suka ce su jefar da shi. Dole suka jefar da shi a cikin fadaman nan, suka ɗauko bindiga suka yi mishi halbi uku, Allah ya mishi cikawa. Daga nan suka jefa shi a cikin wannan ruwan ya wuce ya bi ruwa.
Yanzu saboda shi sarki ya ki amincewa a yi sulhun ne ya sa suka ɗauki wannan mataki kenan?
Eh, shi ya sa suka ɗauki wannan mataki.
To bayan sarkin wannan shi kaɗai ne aka kashe kenan ko?
Sun kashe mutum 13, sun jikkata wasu kuma yanzu suna asibiti.
Gwamnatin jihar Niger dai ta yi Allah wadai da wannan mugun aiki. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce sun ƙara tura jami'an tsaro a wannan yanki. Kuma tuni hankali ya fara kwantawa a wajen.
Daga cin mafaro a gurguje mun tura jama'an tsaro a wurin, a yanzu haka magana da yanke yi tsarin garin sun wasu da yanzu alhamdulillahi kowa ya dawo cikin gari.
Tuni dai rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari, kuma ta ce tana ɗaukar mataki kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya bayyana.
Ina ba su assurance tabbas cewa ba tare da bata lokaci ba yaran masu rika sun shiga da sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro.
A yanzu dai akwai fargaba sosai musamman akan ɗebe amfanin gona a waɗannan yankuna da 'yan fashin dajin ke neman ƙara mamayewa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
A Najeriya, hukumar wayar da kan al'umma tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da ayyuka na musamman sun kaddamar da wata ƙungiya wacce za ta aiwatar da ƙudurin mata a fannoni daban-daban, kama daga siyasa, zaman lafiya da tabbatar da dogaro da kansu. Ya mata suka kalli wannan yunƙuri? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
A daidai lokacin da Najeriya ke shirin yin zaben shekara 2023, hukumar wayar da kan al'umma ta yi yunkurin haɗa kan mata domin su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar, ganin cewa su ne iyaye waɗanda suke da sigar kyawawan halaye. Dr. Garba Abari shine shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa.
Hujja ta farko shine mu fahimci irin rawar da mata suke takawa wajen ci gaban al'umma, ba wai ma a Najeriya kaɗai ba, duniya gaba ɗaya. To musamman a irin yanayi irin namu na yau da irin kalubale ta fanni daban-daban da al'ummarmu suke fuskanta.
Shugabar kungiyar ta ƙasa Hajiya Hawwa Hayatu Bagu ta ce za ta jagoranci tattaki na mata miliyan 5 domin su nuna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Hawwa ta ce lokaci ya yi da al'umman ƙasa za su farga su daina amincewa da rarrabuwar kawuna ta addini da ɓangaranci, domin sai ana zaune lafiya ne za a iya gina ƙasar.
Zamu wayar da 'ya'yanmu shekara ya amfani da su wajen zabe a kawo tashin hankula a kasa. Already ka sa muna cikin abun da muke, to saboda haka muna so yanzu mu gyara. Kuma kin san mace na so ta yi gyara za ta yi, to gyara ne muna kai yanzu. Kin san akwai mutanen da suke nan da sun iya in kadan ba su opportunity za su adding value to the society, but ba su samu daman ba a wannan zaben. Za ku gani abinda mu mata za mu yi.
Mata nawa kike son ki hada a lokaci daya?
Mata miliyan 5 yanzu nan.
Babban sakataren kungiyar Ambassador Ibrahim Wayya ya ce ya amince da mukamin da aka bashi ne a matsayinsa na namiji, saboda an dade ana yi wa mata wayo a Najeriya, saboda haka zai taimaka wajen karfafa mata domin su nemi haƙoƙinsu musamman daga waɗanda ke takarar mukamai a Najeriya.
Ai shine wato sabon salon a baya, idan kawai mata suka taru sai wani lokacin a dinga yi musu wayo, amma yanzu sai maza su haɗu tare wanda suke da su ma irin tunani da kishi irin da matan, sai a haɗu tare. In ka zauna da matan ka ne muka yi musu wayo, mu za mu gani. Yawwa, domin mafi yawancin lokuta ko kamar a siyasance zaki ga an tara matan an misa alƙawari kala da saboda kasa dan musu alƙawari, kuma ana gama sai a basu. Mu ko yanzu muna nan kana yi dauko wannan tsarin na wannan alƙawarin, mun gane inda ka dosa. Magana ce ta tsaya ai abin da za a yi na gaske.
Daya cikin jagororin kungiyar wacce ita ce za ta jagoranci nawa ta jihar Kaduna, Amina Shu'aibu Kazaure, ta ce ta san cewa jihar Kaduna ya dade da samun rarrabuwar kawuna, amma za ta yi aiki tukuru wajen ganin an dawo da soyayya da rikon amana da aka san Kaduna da shi.
To alhamdulillah da yake na dade ina yin aikin kungiya masu zaman kansu, kuma musamman aikin kungiyoyi na addini, dan na kai shekara 10 ina yin general coordinator ta Women Interfaith Council. Saboda haka na san wannan mukami zai bani dama in sake jawo su kusa, domin mun san meye matsalolinsu, mun san me suke bukata a taimaka musu ta shi, mun san yaya zamu mu cire tunanin addini ko aqida daga cikin zukatansu, yanda zamu hada kai mu aiki ma mata, musamman mata zamu sa a gaban mu.
An rarrabawa mata certificate na shaidar zama jagororin kungiyar a jihohi 36 na kasar da babban birnin tarayya Abuja.
An gaida Madina Dauda.
To labarin duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Madalla. Daga Najeriya za mu liƙa ƙasar Ghana, inda a yunkurin farfadowar darajar kuɗin CD na ƙasar, babban bankin Ghana da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan ƙasar sun kama kimanin mutane 70 da ke sana'ar canji ba bisa ƙa'ida ba. Hakan ya sa wakiliyar Hawwa Abdulkarim ta zaga kasuwannin canji a birnin Accra, kuma ta same su a rufe. Ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Matakin da ya biyo bayan wani shiri na musamman da hukumomi biyun suke gudanarwa akan 'yan canjin kuɗi, wadda aka fi sani da black market.
So today we decided to start something that will be an ongoing thing throughout the country.
Yau ne muka somo wannan atisayin wadda za mu yi a duk faɗin ƙasar Ghana. Shugaban canjin kuɗi a bankin ƙasar Ghana a Jihar Kunedu Toto ta bayyana cewa matakin da ya sa aka gudanar da atisayin shine yadda Ghana take kokawa da yadda darajar CD take ci gaba da faduwa. Da wani bangare na dabaru da bankin Ghana take yi domin tsaftace kasuwan saye da sayarwar kudaden waje. Shugaban ta ce za a kara wayar da kan jama'a ta kafofin watsa labarai domin ilmantar da su yadda za su bi dokoki da ka'idodin canjin kuɗi domin su kiyaye kansu daga black market. Na kai ziyara ɗaya daga cikin kasuwar 'yan canjin kuɗi, na tarar da shaguna a kulle. Mutum ɗaya dai da bai yarda an bayyanar da sunansa ba ya nuna rashin jin daɗinsa akan kame da aka yi wa abokan aikinsa.
Wanda suke cewa sun kama yin black market, sun kama yin black market ne. Yan black market kudi nan wasu ke da shi da su bari economic in Ghana ya bata. Black market duka ba wanda da iya a sai kaman shi ke bata economic in Ghana, ko shi ke bari kudin ke zuwa bisa. Sun nan nawa ke bari kudin ke zuwa bisa. Sun nan suna da in kaman mai shi ya zo ya saki dollar ya yi wa bank. Kana su ba mai shi seat, sai understand that his call wani black market. A ba su rate mai kyau, yasu ma su ba mai shi kasa. Yan ya suna shi ma Bank of Ghana nan suna wannan dealing na. Kai understand, su government ya fiye deal da su sannan. In government ya deal da su ya sake cimma wasu aikin su ya kawo sababbin sa wurin nan sannan ka kawo dola ga sa dola cikin Ghana wani je black market
Malam Imran Ashiru da ke ne masanin tattalin arziki a Ghana ya ce ba zai yi a ce bankin Ghana ba ta san da zaman ana canjin kudi ta haramtacciyar hanya a nan kasar Ghana ba
akwai dalili da yasa muke da black market ne da kike gani ga su Bank of Ghana suke da hurumin yin wannan ababa daga cikin shine controlling pricing dollar ina hannun Bank of Ghana saboda shi inda wurin sayin hard currency muna nufi dollar euro da wasu ba wurin sayin shi su Bank of Ghana suke bada yanda ya kamata a sayi shi suna da wannan karfi saboda su yi ya su control pricing dollar to a kaddara keke aka baki abu ke rika ki control pricing dollar sai wani kuma na da wani hanya daban da kike samun dollar kuma bayan ke hanyar da aka sanya zaga kaman efforts na da ke ringa sawa yau da kullun domin kike maintain pricing dollar na zai fadi saboda wasu kuma wani hanya kuma bayan hanya da aka sanya wanda aka sa nun Bank of Ghana saboda yan black market wani na fito da dollar daga misali Togo ko Nigeria ko wani da wani wuri daban ya shigo da shi cikin kasa lokacin nan karfin nan da muka ba Bank of Ghana no controlling dollar na in ta sa 5 cedi misali wani fito wani wuri da dollar shi zai sa pricing shi lower than that ko higher than that ba bin da zai Bank of Ghana tana son ta yi kokari ta control inda dollars nan ke fito kuma yanda doka ya sanya
bankin Ghana ya gargadi jama'a da su daina shiga harkar kasuwancin canjin kuɗi ba tare da lasisi ba saboda babban laifi ne a gaban doka kuma ana sa ran za a gurfanar da waɗanda aka cafke a kasuwar canjin kuɗi daban-daban a nan birnin Accra a gaban kotu Hawa Abdulkarim Yankwani a murar Amurka Accra Ghana
to a gaida Hawa Abdulkarim to a yau Laraba ne za a kaddamar da campaign ɗin takarar shugabancin Najeriya na zaben shekarar 2023 idan aka biyo mu shirin hantsi da karfe 8 za a ji cewa
tuni wasu daga ƴan takarar suka shirye fara campaign ɗin tun daga sanyin safiyar Laraban nan don cin gajiyar kaucewa fafa gora ranar tafiya dama cin magoya bayan ƴan takarar jam'iyyu sun yi gangami a garuruwa daban-daban don ganawa da magoya bayansu da zama cikin shirin kaddamar da campaign ɗin Jami'an labaru a hukumar zabe Zainab Aminu ta ce hukumar za ta zuba ido don kula da dokokin campaign ɗin da aka rattaba don gudanar da shi bisa ka'ida.
Idan muka duba sashi na 92 sakin layi na 1 idan ɗan takara ya saba wa wannan dokan da aka gindaya akwai tarar naira miliyan 1 ko kuma wata 12 a gidan yari. Idan kuma jam'iyyar siyasa ce ta saba wa wannan dokoki da aka gindaya ɗin akwai
To sai a biyo mu shirin hantsi an jima kaɗan da ƙarfe 8. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19.3960 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo. Ta adireshin mu na voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 1:18 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Borno sun bayyana fushinsu kan zargin dora musu dan takara sabanin wanda suke bukata ta hanyar yi wa gwamnatin jihar ihu. Shin yaya masu fushin baki suke hasashen alƙaluman ƙuri'un zaɓe na jam'iyyar PDP bayan ficewar gwamna Wuke daga tawagar yaƙin neman zaɓenta? Jama'a assalamu alaikum.
Akwai makin ba.
Wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta kenan da suke nuna yadda wasu magoya bayan jam'iyyar APC suke yin sowa ga lokacin da gwamnatin jihar Farfesa Babagana Umar Zulum ya kai ziyarar aiki a ƙaramar hukumar mulkin biyu a farkon wannan makon. Rahotanni na bayyana cewa matasan na bayyana fushinsu ne kan ɗauki dora da aka yi musu na wani ɗan takarar majalisar dokoki saboda yana da goyon bayan gwamnan da mataimakinsa. Lamarin da ya sa ma ɗaya abokin takarar tashi ya sauya shekara zuwa jam'iyyar PDP mai adawa a jihar.
To sai dai kuma a wani taron manema labarai a Maiduguri, babban birnin jihar ta Borno. Kwamishinan muhalli na jihar Yarima Sale ya ce wannan siyasa ne kawai.
Wa'ensu maganganu na shirme da muka je ana yadawa bayan mai girma gwamna ya je biyu lafiya ya yi kwana hudu lafiya muka raka shi lafiya ya bubbude mana ayyuka da gwamnati ya yi tun daga farkon shiga gwamna biyu har zuwa ran juma'a da muka raka shi ni wannan ina ɗaya daga cikin wanda suke kusa da shi duk fa inda ya taka da ban taka ba ba inda muka ji wai an yi mishi wani hayaniya ko an yi mishi wani rashin mutunci duk ana ta yabon shi ana ta mishi kirari na soyayya ana yi mishi mubai'a da godiya irin abubuwan da ya mana shine abin da ya kawo mu a nan domin yi wayansu na yi a tsada wayansu kareyaki na kiyayya da son hadin kai na jama'a da rashin mutunci ma kasan.
To honorable commissioner, akwai wani fifin biyu da yake yawo ko ciki daga social media ne na ke nuna cewa kamar mutane ne matasa suka nuna rashin amincewa da gwamnatin jihar Borno.
Wato kamar yadda na gaya maka duk inda gwamnati ne ya shiga ni ne ma daya daga cikin wanda suka je suka tarbe shi a jeji kafin ya shigo garin kuma ba mu barin shi sai ya kwana duk inda ya shiga wannan ina kusa da shi a tarogar mota ma ina kusa ba inda muka ga an yi wannan abu wataƙila hade-hade ne na zamani amma dai mu a bi ba mu ba kun kuma wasu sun ɓoye a cikin wani lungu suka yi kaga ba za mu fi su mu neme su ba amma je duk mutanen biyu mutanen APC masoyan shi ne magoya bayan shi ne wannan abubuwan da kuka gani ƙarya ne.
Muhammad Bello wani ɗan jarida ne a jihar Borno da ya shaidi ziyarar gwamnan a biyu.
Akasarin al'umma suna harzuka ne da shugabanninsu saboda idan su mutanen suka nemi a yi musu abu gwamnati ta ce ba za ta yi ba to su waɗannan mutane na mutanen garin biyu sun nemi a tsayar musu da wani ɗan takara wanda su suke so to amma gwamnati sai ta ki ba ta buƙatan wanda su suke so din sai dai wanda take so shine ta kaba musu dalilin yin wannan gore kenan kuma akasarin mutane yanda muka yi nazanta da su sun yi bayanin cewar ƙarfin gwamnati tana da ƙarfi a irin wannan al'amari domin ita take sawa ko kuma ta cire alhali al'umma mutane ba su san waɗanda take sawa din ana sawa to ana samun akasi to su ma mutanen biyu din sun samu akasi da abinda suke so da kuma abinda gwamnati suke so shi yasa suka yi wannan bore su sun karyata cewa an yi wannan bore din abinda yasa suka zo wannan wuri suna so su nuna ma gwamnati cewa gwamna sun ji dadin zuwan gwamna din su nuna mishi godiya akan irin zuwan shi to amma kuma ala ayi halin abin ya riga ya faru sai dai su sun nuna ba su sani ba ba su san ma an yi ba amma gaskiyan zance abin ya faru.
Yanzu dai a iya cewa an shata daga tsakanin jam'iyyar PDP da gwamnan jihar Rivers Nelson Wike bayan da shi da dukkan 'yan bangaren sa suka ce sun fice daga tawagar yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Atiku Abubakar da aka sa su a ciki tunda dai ba a cika musu sharuɗan da suka gindaya na sulhuntawa da su ba. Jam'iyyar ta PDP tare da dan takarar ta Atiku Abubakar duk sun fito karara suka bayyana cewa bukatun na Wike da 'yan bangaren sa da suka hada har da sauya shugaban jam'iyyar Iyoce Ayu ba za su samu ba a yanayin da ake ciki a halin yanzu. Wani mai fashin baki kan lamuran siyasa da tsare-tsare a Najeriya, Baba Yusuf, ya yi nazarin hasashen yadda zaɓe zai kasance wa jam'iyyar ta PDP ba tare da Wike da 'yan bangarensa ba.
Na farko abu mafi muhimmanci a siyasa shi ne me za a kawo kuri'u jama'a. Ba jam'iyya ba ya barin wannan kwamiti ko din ba da haɗin kai. Zai taɓa zaben Rivers Jazz idan muka ɗan koma baya kaɗan zaben shekarar 2015 PDP jam'iyyar PDP an samu ƙuri'u sama da miliyan 1,400 a jihar Rivers wanda a lokacin APC sun samu ƙuri'u kusan 65 ko 69 kwarai kuwa a shekarar 2015 zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari. To amma ba sani a wannan lokaci PDP sun ci wannan ƙuri'u ne a bisa dalilai biyu. Na farko shugaban kasa mutumin PDP ne, PDP ce take mulki a sama, PDP ce kuma take mulki a jiha duk da shi Ameti ya fita daga PDP da a lokacin ya tafi ya shiga ƙungiyar APC. Sannan kuma jama'ar Rivers dama shekaru 15 kafin wannan lokaci a PDP jiha ce a al'adance jiha ce ta PDP kuma suna son shugaban kasa Jonathan a wannan lokaci saboda haka wannan gurgu ba ne yake bane. Shekara ta 2019 aka sake lalaka ta a lokacin wike shi yake kan mulki ina kan ganiyarsa yayi zubi na farko ina so in samu a bayi dama ya zubi ne. PDP sun samu kurugu kusan 1473 da yan kai. APC sun samu kurugu kusan 1650 da yan kai.
Na PDP
amma abinda za a duba a nan shine abinda PDP suka samu 2015 da kuma abinda suka samu 2019. Hasali ya nuna cewa shi wike ko kuma PDP a ƙarƙashinsa a jihar ta kaifin siyasar PDP da karɓuwar ta taron tunda kurugu 1470 da wani abu ba su kai ma rabin kurugu miliyan 1,200 kuma shi yake kan ganiyarsa a lokacin. To saboda haka idan muka zo muka yi wannan waiwaye a don tafiya da malam Bahaushe muka zo muka ce to za mu yi hasashen me zai faru 2024 me wike zai kawo menene abubuwan nasa me zai aje mana ka bisa dukkan alamu zai wahala wike ya kawo kurgu da ya kawo a baya. Dalili shine na farko akwai wani mutum ya fito Peter Obi ya shigo siyasar Najeriya kuma ya dan kawo wato tsaiko ga tafiyar siyasa musamman ga manyan siyasun guda biyu PDP da APC. Ana ganin akwai mutane suna musamman mutanen kudu suna ganin su kamar wani zakaran gwajin dabi ne wala Allah zai zamanto shi ne zai kai su jama'a ga gaci. To saboda haka ga bisa dukkan alamu magoya bayan Peter Obi a jihar Rivers za su kwakuli kurugu daga jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP sannan akwai sababbin wa'anda suka shigo harkar siyasa bana saboda wannan zaɓe da za a yi a nan ma zai ɗan wahala. Amma ba na ganin kurugun da zai shi Peter Obi zai karɓa zai canza salon zaɓe a Rivers sai kuma wani zakaran gwajin dafi jam'iyyar APC da suke kan mulki sun tsaye da takara jagaban Bola Ahmed Tinubu wanda fitowarsa za ta dan ƙara canza lissafin siyasa. To saboda haka wannan zai kawo wani sabon wato takaddama da PDP a jihar Rivers amma ba na jin APC za ta karɓi jihar Rivers. Amma ma'ana ita ce idan har wike yana wannan
mu'amala
yana abubuwa ne dan yana ganin idan babu shi ba za a tafi ba. Abin da muke magana a nan shine ba ma jin idan har ya ce ba zai ba wannan jam'iyya ta PDP za ta gaza.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Haruna Dauda Biyu da Halima Abdulra'uf. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A takaice, Rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na ƙuri'ar da aka kada a zaɓen raba gardama wanda ƙasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na ƙasar Ukraine sun zaɓi zama ƙarƙashin Rashar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar RIA na Rasha ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi 5 na ƙuri'un daga cikin kwanaki 5 na kada ƙuri'a a birnin Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson, fiye da kashi 97 na masu kada ƙuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da haɗewa.
To madalla a gaishe ki masu rarraba baki ɗaya abin da ya sabu kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin ciwon ya mace. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ta yana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Neo Mustakar Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa anjima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.